منه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka ɗan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi, a wannan yammaci na Alhamis, yau 8 ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436, wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan 6 miladiya ta 2015. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul Kahfi, kafin mu shiga tafsirin mu akwai tambayoyi da zamu ansa. Wanda yana tambaya game da sa kaya masu launin yellow, masu launin rawaya, masu launin ruwan dorawa, to wai yana cewa wasu ya ji cewa suna cewa ba bai halatta ba. To akwai lafazin da wasu daga cikin ƴan uwa suke masa fassarar da ba haka take ba, wato lafazin al-mu'asfar, al-mu'asfar bil aini, al-mu'asfar, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha al-lubs al-mu'asfar, sai suke fassara shi da launin yellow, wanda kuma ba haka yake nufi ba. Al-mu'asfar shine wanda aka rina shi da abin rinin da suke kira usfur, shi kuma wani abin rini ne wanda launin sa jani, jan launi ne ba rawaya bane. In ka koma littattafan sharhi na hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ko ma na kurkusa din nan ka koma irin su Subulus Salam, za ka ga ƙarin bayani. Saboda haka kuskuren fassara aka samu ta kalmar mu'asfar, shikenan sai aka ce a daina sa kaya masu wato launin rawaya, kamar yadda wani ya fassara alwazar, wacce take nufin tsaka, ya fassara ta da kadangare. Saboda haka sai ya ba da umarnin a yi ta kashe kadangaru. To irin wannan mummunar fassarar ce da ake samu a wasu lokuta. Sannan mai tambaya shi kuma yake tambaya game da fitar maziyi, shin yana karya azumi? Fitar maziyi baya karya azumi a bisa magana mafi rinjaye ta malamai, amma ba daidai bane mutum ya yi abin da har maziyin zai fito, wato ya rika wasa ko ya rika kallon abin da zai jawo masa wannan din. Wannan ya saba wa abin da ake bukata ga mai azumi ya yi, na ya kame sha'awarsa, yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, idan ya kasance bai bar abin da yake jawo masa sha'awa ba, kaga ya saba maqsudin azumi, amma dai wannan baya daga cikin abin da yake warware azumi. Wannan shine ita ce magana mafi rinjaye. Sai kuma wanda yake tambaya game da taba mace yana warware alwala, taba mace ba kowanne ne yake warware alwala ba, kamar yadda aka sani taba mace akwai wanda zai taba ba da sha'awa ba, akwai wanda watakila ma bai ma san ya taba ta ba. To wannan baya cewa alwalarsa ta warware, wanda zai taba mace wani abu ya fita daga jikinsa, wannan shine alwalarsa ta warware. Shi mujarradin tabawar baya warware alwala, kamar yadda aka sani hadisi ya tabbata na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala kuma ya sunbanci ɗaya daga cikin mu sannan ya fita sallah. To kaga kari doriya mu akan taba sunba, amma wannan bai sa ya sake alwalarsa ba. Sai kuma wanda yake tambaya game da hadisin da yake cewa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, wannan hadisi ne sahihi, hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yana cikin sahihaini, yana cikin Bukhari da Muslim. Yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah khalaqa Adam ala suratihi tuluhu 60 zira'a, Allah ya halicci annabi Adam a bisa kamanninsa, tsawonsa zira'i 60. Akwai ruwaya da ta zo, watakila ita sa yi wannan tambayar, akwai ruwaya da ta zo inna Allah khalaqa Adama ala suratir Rahman, wannan ruwayar bata inganta ba, wannan ita ce magana mafi inganci a gurin malaman hadisi cewa riwayar da ta zo da karin kalmar ar-rahman wannan bata inganta ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fada karin da zo a cikin hadisin Anas idza daraba ahadukum akahu falyajtanibul wajha idza daraba ahadukum akahu falyajtanibul wajha fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi kaga anan hadisin ya kara fitowa cewa ba ana nufin Allah ta'ala ba surar Allah ta'ala ba shi idan ɗayan ku ya daki dan uwansa wato kamar a ce uba ya daki ɗansa ko wani mai gida ya daki bawansa saboda ya masa laifi to ya nisanci fuskarsa annabi ya ce ya nisanci dukan fuskarsa fa inna Allah khalaqa adam ala suratihi domin lalle Allah ya halicci annabi adam bisa surarsa wato bisa surar da wannan yake ta dan adam da wannan kamanni nashi da ido da hanci da baki haka shi ma annabi adam yake don haka dan girmama surar da Allah ta'ala ya halicci annabi adam da ita ka guji dukan fuskar kuma ita fuska ita ce ashraf makanin fi jismil insan inda yafi komai daraja a jikin dan adam shi yasa ko duka ake kawowa to fuska yake fara karewa kafin ya kare ko ina daga jikinsa so wannan ita ce riwaya wacce yake sahihiya ana nufin suratihi ay surati adam din ba wai ana nufin shi yasa yake quluhu 60 dira tsawansa wanda yake fassara maka me ake nufi da sura din tsawansa dira'i 60 wato kamu 60 amma wanda riwaya da ta zo cewa ala suratir rahman wannan riwaya ce wacce take bata inganta ba malamai irin su ibnu manda irin su ibnu khuzaimah duk sun yi inkarin ta idan mutum ya koma silsilatul ahadith adh-dha'ifa wal mawdu'a na Sheikh Nasiruddin al-Albani mujalladi na 3 zai ga cikakken bayani game da wannan sai kuma hadisin da yake cewa inna Allah huwal musa'irul qabid cewa Allah ta'ala shine mai sanya farashi shine mai rikewa shine mai shimfidawa al-qabidul basit asalin wannan hadisi ne wanda ashabu sunan ibnu nasa'i su rawaito shi Abu Dawud ya rawaito shi Tirmidhi ya rawaito shi Ibn Majah ya rawaito shi Imam Ahmad ya fitar da shi yana cewa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa sun farashi kayayyaki sun tashi sai suka je gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ya Rasulullahi sa'ir lana ya manzo Allah ka kayyade mana farashi wato a kasuwa al'abubuwa farashin su ya tashi ya Rasulullah aje a sa wani farashi na bai daya kowane abu a ce maga farashin sa ya rabka da duk wanda ya kara za a hukunta shi to shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su la ba zan yi ba saboda inna Allah huwal musa'ir Allah shi ne mai ajiye farashi kuma shi ne al-qabid al-basit shi yake danke arziki shi kuma yake sakinsa yake cewa fa inni akhafu Allah fa inni arju an alqa Allah wa laysa li ahad minkum alayya maghlaba ina fatan ni in koma ga Allah ba tare da ɗaya daga cikin ku yana bin bashin na zalunce shi ba la fi balin wala dami ko na zalunce shi ta fuskar jininsa ko na zalunce shi ta fuskar dukiyarsa to shine malamai suka tattauna game da sanya farashi ya halatta gwamnati ta kayyade farashi ko shugaba ya kayyade farashi to maganar jumhur abinda suke cewa matukar farashin nan abubuwa suna tafiya normal wato ba a ga wani abu na zalunci a tattare da mutane ba to bai kamata gwamnati ta shiga wajen kayyade farashi ba ko shugaba ya shiga cikin batun kayyade farashi ba wannan shine maganar jumhur da yawa daga cikin su ma suka ce ko da ma farashin ya tashi sosai to kada gwamnati ta shiga dan Annabi sallallahu alaihi wasallam anan hadisin ya ce ghalas si'ru farashi yayi ya tashi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a shi ba zai yi ba suka ce kuma idan aka ce gwamnati ta shiga wajen ko shugaba ya sa hannu wajen kayyade farashi to ba mamaki ma farashi ya ƙara hawa fiye da yadda ake tsammani domin masu kaya idan suka san ba za a basu su sayar da farashin da suke ganin yayi musu ba to za su ɓoye kayansu ko su kai shi inda babu wannan kayyadewar don haka mutane kuma za su shiga wahala domin abin da duk aka ce babu shi to duk lokacin da aka zo sayin shi kuma zai ƙara tsada. To sai kaga abin da ake so a cimma na a samu wa mutane sassauci kuma sai bai samu ba. To amma duk da haka wasu daga cikin malamai kamar irin su Ibn al-Arabi daga cikin Malikiya da al-Ahnaf da irin su Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim suna ganin cewa idan aka shugaba ya kula cewa ƴan kasuwa sun mai da sha'anin wato sanya farashin din sun mai da shi wato akwai zalunci a ciki, ba wai batun riba suke yi ba, a'a batun ma yanzu su zalunci talaka suke, don haka suna sanya masa kudin da ya fi ƙarfin mai bukata ya iya samu cikin sauki, wanda zai sa mutum yana da bukata ko dai ya saya amma sai ya ci basu suka kafin ya iya mallakar abin ko ya iya sayan bukatarsa ko ko ya hakura ya cutu. To a irin wannan yanayi shugaba na iya shiga domin ya taka musu birki a dawo da abin farashin abin as-sa'irul mithli, a dawo da shi farashin yadda ake sai da wannan abu. To wasu daga cikin malamai kamar Ibn al-Arabi, kamar irin Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim suna ganin shugaba zai yi haka yayin da aka kula cewa akwai zalunci ta bangaren ƴan kasuwa. In an fahimci akwai haka, to duk da waɗancan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai shigar da hannunsa wajen kai da farashi ba, ba zaluntar wani suke yi ba. Sahabbai ne, mutanen kirki ne waɗanda an san cewa sha'anin kasuwa ne, idan babu abu ko ana wahalar samun sa dole zai dan tashi. Don haka mutane su yi hakuri, Allah ta'ala shi yake kawo mu, shi yasa yace inna Allahu wal musa'ir wal qabid al basit. Suka ce to irin wannan yanayi koda kaya sun tashi saboda babu su ko saboda suna wahala, to bai kamata shugaba ya ce zai kai da farashi ba. Amma in aka kula akwai zalunci na su ƴan kasuwa, to shugaba ya kamata ya sa hannu wajen ya kai da farashi ta yadda za a kwato wa talaka mai rauni haƙƙinsa. Sai kuma tambaya ta ƙarshe shine batun da shan koda ko wani bangare na jikin mutum shi yin halatta ko bai halatta ba. Malamai sun tattauna wannan mas'ala, wasu suna hanawa gaba daya cewa bai kamata wani ya bada wani bangare na jikinsa ba. A bangare na jikin mutum da ake cira a sama wani iri biyu ne, akwai wanda in an cira shi ba zai rayu ba, kamar a cire zuciyarsa ko a cire hantarsa, wannan shi kuma ba zai rayu ba, shi wanda aka cira daga wajensa. Kaga wannan bai kamata ba a ce ya taimaka ma wani da zuciyarsa, saboda ba daidai bane ka kashe kanka. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima la tulqu bi aydikum ila tahluka. Saboda haka idan gabar da zaka ba ma wani taimako ya kasance kai ba zaka rayu ba sai da ita, to haramun ne ka dauka ka ce kai ka ba ma wani kai ka yadda ka mutu, wannan ba daidai bane. To amma idan zaka iya ka rayu kuma rayuwarka ta zama normal, ba rayuwar da zaka yi ta cikin wahala da cutuwa ba, to anan malamai sun kasu biyu. Da yawa daga cikin malamai suna halattawa, musamman a wannan zamani da yawa daga ciki suna halattawa, cikin hadda Abdurrahman Ibn Nasir Sa'idi, malamin Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, yana cikin wanda suke halattawa. Al-Majami'u Al-Fiqhiyya da dama, tarurruka da aka yi da saminoli da aka yi akan sha'anin akai akan wannan mas'ala din a garuruwa da dama, malamai sun fita da matsayar cewa ya halatta. Kuma wannan ita ce fatawar al-lijnat da'iba, ita ce fatawar darul ifta ta al-mamlakatul arabiyyah as-saudiyya, ita ce fatawar hukumar fatawa ta Kuwait da Masar da Jordan da sauran kasashe da dama. Abinda malamai suka tafi akan su halaccin yin haka, amma sun sanya sharuɗa, ba wai haka kawai mutum ya je ya bada wani bangare na jikinsa ba. Na farko dai kamar yadda muka ce, ya zama na bangaren da zai bayar ya kasance bangare ne da zai iya rayuwa ko da babu shi, kamar mutum ya bada kodarsa ɗaya kaga zai iya rayuwa da koda guda. Sannan na biyu ya kasance ba tilasta shi aka yi ba, ba matsa masa aka zare masa ido aka yi ya bayar ba. Sannan na uku, kasance rayuwarsa ba za ta samu shiga matsala ba in ya bayar. In ya bayar da wani abu na bangaren jikinsa, shi kuma rayuwarsa za ta shiga matsala, to bai dace ya bayar ba. Sannan sharaɗi na gaba, ya kasance babu wata hanyar da shi wannan mara lafiya za a ceto ransa sai ta wannan hanyar, a ciri gabar wani a sa masa. In akwai wata hanyar da a likitance za a iya bi a ceto ransa, to bai dace a karɓi gabar wani ba, sai a bi wannan hanyar. Sannan sharaɗi na ƙarshe, a tabbata cewa ana da nutsuwa, an nutsu cewa hanyar da za a bi wajen cirar gabar daga cikin shi wanda za a cira daga wajensa, da shi wanda za a dasa masa wato abin nan percentage din a yi nasara a cikin abin ya fi yawa, ko dai ana da tabbas an shayi wani abu ne da an shayi normal ba a samun matsala, ko kuma a an yi bincike an ga cewa 70-80 cikin 100 probability a yi nasarar aikin zai yi, amma in aka ga cewa a nasarar nan fa 30 cikin 100 ne, to bai kamata a gefa wani rai cikin hadari ba, a zo a yi bi babu. To sai waɗannan sharuɗa sun cika, to ya halatta in mamaci ne, in wanda yake matacce ne, sai idan ya ba da izini kafin ya mutu cewa a ciro wani abu na bangarensa, ya yadda a ciro wani abu na bangarensa a samu abin, ko kuma magadansa, ko kuma shugaba na musulmi yayin da ya kasance mutum ba a san kowaye ba, majhulul hulwiya ne, ba a san shi daga ina yake ba, su waye danginsa, ba a san magadansa ba, to anan shugaba na iya ba da izini a iya cirar wani gaba na jikinsa a samu wani dan ya rayu. To waɗannan su ne dai a taƙadun ƙure abinda malamai suka faɗa dangane da cirar wani gaba ta jikin mutum a dasa ma wani. Saboda haka za mu ga a jumlace cewa sun halatta in an yi amfani da waɗannan sharuɗa, babu komai a ciki. Za mu ci gaba da karatunmu inda muka kwana akan nuqallibuhum wa tahsabuhum aykazan. Ko
a'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
الله تعالى يقول وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ذاك يطمع ننسو a farke suke, alhalin bacci suke yi. Wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimali, kuma muna jujjuya su ta bangaren dama da bangaren hagu. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid, karansu kuma yana mai shimfida kafafuwansa na gaba bil wasid, a kofar wannan kogon. Law ittala'ta 'alayhim, da zaka leka su, da a ce za ka leƙa su, lawallaita minhum firaran, da ka juya a guje ka bar su, wala mulita minhum ru'ba, kuma da ka cika da tsoro da ganinsu. Malamai kamar yadda muka faɗa sun ce Allah ta'ala ya sanya musu bacci, amma idanunsu a buɗe suke, kamar yadda zomo yake bacci, kamar yadda kirkeci cikin namun daji yake bacci. Yanamu bi ihda muqlatayhi wa yattaqi bi ukhrar razaya wa huwa yaqzanu na'imu, da idansa guda yake bacci, ɗaya kuma a buɗe, ya rufe ɗaya ɗaya a buɗe, haka kirkeci yake baccinsa. Don haka ɗaya yana bacci da ita, ɗaya kuma yana gadin kansa da ita, kada wata musiba ta auka masa. Saboda haka gashi a lokaci guda mai bacci ne kuma a farke yake. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatash shimali, sannan muna jujjuya su dama da hagu, muna juya su ta bangaren dama ta bangaren hagu, wanda ita kanta wannan wata alama ce da za ta iya sawa wanda zai hango su ya fahimci, ya ɗauka ma ba bacci suke ba, ya ga su suna jujjuyawa. Kuma wannan juyawar malamai suka ce tana yiwu ya zama mala'iku ne suke juya su, ko Allah ne ta'ala da ya yi umarni ake juya su, ko kuma a su suke juyawa kamar yadda mai bacci shi da kansa yake juyawa. Mun ce an jingina juyawar zuwa ga Allah ta'ala, ya jingina juyawar zuwa ga kansa, ya ce muna jujjuya su saboda mai bacci, kamar yadda muka faɗa ba a jingina masa wani aiki, don haka aikin su ne a zahiri, amma kuma Allah ta'ala shi ya jingina wa kansa wannan aikin. Ce wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit, karansu yana shimfiɗe, ya shimfiɗa hannuwansa ko kafafuwansa na gaba, su ne dhira' ɗinsa, ya shimfida su irin yadda kare yake kwanciya yayin da yake dakon wani abu ko yake jiran ko ta kwana ko yake gadin wani abu sauraka yana kofar kogon a kwance ta yadda ya shimfida kafafuwansa ya daga kansa sama sauraka wanda ya tsinkayo shi ba yadda za a yi zaci cewa wannan karen shi ba yana cikin wani yanayi sauraka za a zaci cewa kare ne wanda yana gadin mutanen da suke ci wannan shine abinda yake zahirin nassin abin alqur'ani shine wa kalbuhum basidun zira'ihi duk da cewa an samu wani daga cikin malamai wanda ya kawo wani tafsiri mai ban mamaki na cewa kalbuhum dinnan ana nufin ɗaya daga cikin waɗannan abin din sauraka kalbu anan ba kare ake nufi ba ɗaya daga cikin su an kirawo shi da wannan suna alkalbu in ji shi fa yace an sa masa suna alkalbu saboda yana yin aikin da kare yake yi sauraka ya zauna a bakin gida yana gadin su shi yasa aka ce masa alkalbu to amma ya manta Allah yace ba su tunzira aihi bil wasili wannan kwanciya ce ta kare ba kwanciya ce ta mutum ba yace eh zai iya yiwa ayya kwanta rubda ciki ya sanya hannunsa ya daga kansa to amma dai abinda aka sani indai aka ce basata zira'ihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadith al-bukhari da muslim i'tadilu fi as-sujud wa la yabsut ahadukum zira'ihi fi as-sujud bisata al-qalbi wa la yabsut ahadukum zira'ihi fi as-sujud in bisata al-qalbi nabi yace ku daidaitu a cikin sujjada kada ɗayan ku ya shimfida hannayensa yayin da yake sujjada kamar yanda kare yake yi kaga ana yace in bisata al-qalbi kaga wannan ya fito maka da ma'anar basidin zira'i din sifa ce da ake sifanta kare da ita ba ake sifanta mutum ba saboda haka wannan kare shi ma ya samu daraja ya samu shiga ya samu falala saboda zamansa da waliyan Allah mutanen kirki shi ma sai ya zama gashi har Allah ta'ala ya ambace shi kamar yadda Ibn Athiyya yake cewa mahaifinsa Ibn Athiyya mai tafsirin Muharrar Wajiz yake cewa ya ji mahaifinsa ya gaya masa cewa ya ji Abul Fadl al-Jauhari a masallaci wani masallacin Juma'a a Masar akan minbari yana wa'azi a shekara ta 469 yana cewa inna man ahabba ahlal khair nala min barakatihim wanda duk ya so mutanen kirki to zai samu albarkarsu yace kalbun ahabba ahla fadlin wa sahibahum fadhakarahu Allah fi muhkam kitabihi kareni wanda ya zauna ya zama tare da mutanen kirki ya zama ya abokance su Allah ta'ala ya ambace shi a cikin littafinsa Allah ta'ala ya ambace shi a wannan sura har sau hudu wa kalbuhum basitun zira'ihi kaga ana ambace shi sannan ayoyin da zamu zo sai kuluna salasatul rabi'uhum kalbuhum aka ambace shi har sau uku kaga in ka hada har sau hudu ambacen sa yazo wanda yake nuna maka ya samu matsayi Abu Abdullah al-Qurtubi a cikin tafsirinsa da ya kawo maganar da Ibn Athiyya yaji daga babansa daga wannan malami Abul Fadl al-Jauhari sai yake cewa idza kana ba'd al-kilab qad nala hadhihi ad-darajata al-ulya bi suhbatihi wa mukhalatatihi as-sulaha aw al-awliya idan ya kasance wani daga cikin karnuka ya samu irin wannan madaukakiyar daraja saboda ya zauna ko ya cakudu da mutanen kirki masoya Allah hatta akhbara Allah ta'ala bidhalika fi kitabihi jalla wa ala har Allah ta'ala da kansa ya rika bada labarin karam a cikin littafin sa fama zannuka bil mu'minina al muwahhidina to me ya tsammaninka game da mu'minai wadanda suke kadaita Allah al mukhalidina al muhibbina li auli lil awliya was salihina wanda suke ta zama suna cakudeɗeniya suna mu'amala da masoya Allah mutanen kirki me kake tsammanin su kuma wace daraja kake zaton Allah zai musu idan har yayi wa kare wannan daraja to ina ga mutum mai kadaita Allah ya zama yana tare da mutanen kirki bal fi hadha tasliyatun wa unsul lil mu'sini lil mu'min lil mu'minin al muqassirin an darajatil kamal malam Abu Abdullah al-Qurtubi yace a cikin wannan ma akwai lallashi da kwantar da hankali ga mu'minai waɗanda suke masu laifuffuka waɗanda suke masu gajiyawa masu gazawa wanda ba za su kai daraja ta kamala ba al-muhibbina lin-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa alihi khairu al wanda suke san annabi sallallahu alaihi wa sallama suke san iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace rawa as-sahih wato Imam al-Bukhari ya ruwaito an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik yace baina ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kharijani min al-masjid Anas yake cewa ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna tsakiyar fitowa daga masallaci falaqiyana rajulun inda suddatil masjid sai wani mutum yayi kicibus da mu a kofar masallaci fa kala ya rasulullahi mata sa'a mutumin ne yace ya rasulullahi yaushe ne alkiyama za ta tsaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya bashi abinda ake cewa ai masa abinda ake cewa al-uslubul hakim ba wannan tambaya ya kamata yayi ba mata sa'a sai annabi yace ma a'adatta laha wa la tanadi kai mata ba maganar yake za ta zo ba kai wa la tanadi kai mata faka annar rajula istakana ana sace kamar mutumin jikinsa yayi sanyi maimakon a gaya masa ai nan da shekara 1 da shekara 10 da shekara 100 sai aka juye tambaya ta koma kansa kai wa la tanadi kai mata sai jikinsa yayi sanyi can sai ya ce ya rasulullah ma a'adattu laha kathira salatin wala siyamin wala sadaqa walakinni uhibbu Allah wa rasulahu yace ya manzon Allah ban mata tanadin wasalloli da yawa ba ko wani azumi da yawa ko wata sadaka da yawa amma abinda na sani ina son Allah da manzon sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa anta ma'a man ahbabta to in alkiyama ta tashi kana tare da wanda kake so in alkiyama ta tashi to Allah zai tashe ka tare da wanda kake so Allah ya ce man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wanda duk zai bi Allah da manzansa to wannan arana gobe kiyama yana tare da annabawa yana tare da siddiqai yana tare da salihai Allah ya ce madalla da wannan tawaga wani ayari madalla da su to shi da Anas yake cewa فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنت مع من أحببت يجي تند مك مسلنت باب وتكلم دمك جداد انت تلوك تند مك شغ مسلنت بمجوة كلمة تيمن دادي بك مرفع أرأى النبي صلى الله عليه وسلم كي كنا تالد وندك كيسو أنا سيجي فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم أنا سيجيتو نيما إنا سن الله إنا سن من زن الله إنا سن أبو بكر إنا سن عمر إنا فاتن إن كسن جيتا ردسو قودا قوبن يأيكي إر الناس صبر هكا موما منا شيدا و الله منا سن الله منا سن من زن سن منا سن أبو بكر منا سن عمر منا سن عثمان منا سن علي muna san sauran sahabbai da suka rarci yakin badar muna san duka almuhajirin wal ansar muna san duka ummahatul mu'minin muna fatan Allah ta'ala ya tashe mu tare da su ko da kuwa da mai aikin da kai nasu saboda ka wanda yace baya son wannan tawaga to ya san da wa zai tashi ranar gobe saboda ka san mutanen kirki shi kansa wata riba ce كمر إلى إمام الشافعي كتا أحب الصالحين ولست منهم لألي أن أعلان بهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة يتي إنا سمتان إن كلكي كودا أقول إبانا تكنسو ونن توالئني كودا أقول إبانا تكنسو أما إنا سنسو يتي وتكيلا wannan ka sa in samu ceton su ranar gobe kiyama kuma ina kin wanda hajarsa sana'arsa ita ce saban Allah koda kuwa muna tarayya a sana'a da koda ni ma mai saban Allah ne amma ba zan so shi ba al-Qurtubi yake cewa wa hadha alladhi tamassaka bihi Anas wannan abin da Anas ya rike da jin wannan ansa da wannan magana da ya faɗa ya rike cewa annabi ya ce anta ma'a man ahbabta yayi fatan shi ma ya kasance tare da annabi da Abubakar da Umar ranar gobe kiyama yace yashmalu min almuslimina kulli bi nafsi, dukkan wani mai numfasawa, duk wani musulmi ya shiga karkashin wannan. Fa kadhalika ta'allaqat aqma'una bi dhalika, shima al-Qurtubi yace mu ma haka muke kwadayi, wa in kunna muqassirina, koda ko mun kasance masu gazawa. ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير مستأهلين كي منا فاتم مسام رحمة الله من رحمة كودا كوبا مچنچنتبا كلب أحب قوما فذكره الله معهم فكيف بنا وإننا أخذ الإيمان وكلمة الإسلام وحب النبي صلى الله عليه وسلم كري كري وان يسو متانا تركي يزونا دسو الله تعالى يأمبچن شي دا كنسا tare da su. To yaya mu wanda muna da kalmar imani, muna da kalmar musulunci, kalmar shahada, kuma muna san Annabi sallallahu alaihi wa sallam, babu shakka wanda zai sa mu yi kwadayi, mu yi fata, mu sa rai, koda ko mun kasance masu gazawa. Allah ce law tala'ta alaihim lawallaita minhum firara, da zaka leka su a lokacin da suke wannan baccin, da zaka leka su saboda tsaron da Allah ta'ala ya ba su bayan ya tsare jikinsu yayin da suke bacci, ta hanyar jujjuya su wani abu ba zai same su ba, jikinsu ba zai rube ba, kasancewar suna kwance a guri guda ba mu ba motsawa, sannan kuma jininsu ba zai tsaya guri guda ba, tunda mutumin da ba a juya shi to jininsa zai zama ya tsaya saman jikinsa, ba zai samu jinin ba, shi yasa ko mara lafiya ake son a jujjuya shi. To Allah ya tsare su ta wannan nahiyar, to haka nan kuma ya tsare su daga dukkan wani wanda zai iya kawo farmaki cutar da su suna bacci, ta yadda ya jefa tsoro a gangar jikinsu, da an leka su, da ka leka su, to zaka firgita. Lawallaita minhum firaran, zaka fito ka ruga aguje, ka zura aguje, kana neman mafaka. Wala mulita minhum ru'ba, a wata qira'a wala mulita minhum ru'ba, kuma da an ciccikaka, mulita akwai mubalaga a ciki, ai mulita summa mulita summa mulita, wato irin sai kai kwana uku hudu biyar baka dawo hayyacinka ba, tsoron da zaka fita da shi. Saboda haka aka da qira'a ta zo wala mulita, da an ciccikaka da tsoro, kuma ka duba wala mulita minhum, wato gaba ɗayanka duka jikin duka gaba ɗayanka tsoron zai zubebe ka ta ko ina, ba iyakowar zuciyarka ba. Wasu malamai suka ce firgicin da mutum zai samu saboda gurin da suke guri ne mai ban tsoro, wannan kogon da suka shiga kogo ne mohish, kogo ne wanda yake mai ban tsoro, amma sun je sun shiga, shi yasa ma ba a yi tsammanin za su shiga ciki su boye ba, don haka ba a je neman su gurin ba, don guri ne wanda yake mohish, amma Allah ta'ala ya kawo su a wannan gurin, ya yada ya yalwata masa rahamarsa a gurin. Wasu suka ce a tsoro ne Allah ta'ala ya jefa a jikinsu, ta yadda da zarar ka matso kusa da su ma wannan tsoron zai lullube ka. Akwai wasu daga cikin malamai ɗan kaɗan waɗanda suka ce a saboda daɗewa da suka yi, gashin jikinsu ya fito ya yi tsawo, a kaifarsu ta yi tsawo ta wuce iyaka, saboda ka da ka leƙa ka ga mutane gaba ɗaya gashi ya rufe su, a kaifarsu gaba ɗaya ta yi zara-zara, ta fi ma yan yatsun tsawo, to shekara 300 ba yanke ta ba. To wannan kamanni in ka gani zaka ce ba ɗan adam ka gani ba, to amma wannan magana ta su tana da rauni, saboda inda a ce haka suke, to da lokacin da suka tashi ba za su riƙa cewa kam labisna ko labisna yawman au ba'da yau, ce kwana ɗaya muka yi ko wanda ya kwana ɗaya gai wani abin nan ɗinsa gashin sai ya rufe shi gaba ɗaya, ko aka yi fasa ta yi tsawon hannunsa, ai ba zai yiwu ba. Da a ce hakan kamanninsu yake, to da tun daga kamanninsu za su san cewa wani abu ya faru gare su, ba za su ce labisna yawman au ba'da yawm ba. To wannan magana ta labisna yawman au ba'da yawm tana nuna maka cewa suna nan a kamanninsu, wato sai dai kawai sun ji cewa ba yadda suke suka abin nan ba, saboda sun dan yi shakka, ko wani daga cikinsu ya yi shakka kamar yadda zamu gani. Allah ta'ala ya ce
wa kadhalika ba'athnahum yatasaa'aluna بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
الله تعالى يقول وكذلك بعثناهم كما رحكني مكتاشيس ليتساءلوا بينهم dan su kai ga tambayar junansu. Kala qa'ilun minhum, sai mai fada mai magana daga cikinsu yace kam labistum, kwana nawa muka yi anan, kwana nawa kuka yi anan. Kalu labisna yawman aw ba'd yawm, sai suka ce mun yi yini ɗaya ne ko ma sashin yini. Kalu, sai suka ce rabbukum a'lamu bima labistum, ubangijinku shine mafi sani da dadewar da kuka yi anan. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة كأيك ديانكو دوانن كدناك نأزرفا زوا مدينة زوا تكنغري فلينظر أيها أزكى طعاما يدوبا يقوان أبنشن يبدادي يبزركي فليأتكم برزق منه يزومك دا أبنشي لذاكو كدا قواننن وليتلطف كما يي أهمكلي ولا يشعرن بكم أحدا كدا يساء ايدا تكن متانية فينشأ كنانا. Wannan faifai na uku kenan a cikin wannan kissa shine bayan yanzu sun tashi daga wannan bacci mai tsawo, sun yi bacci sinina adada kamar da Allah ta'ala ya ce shekaru masu yawan gaske, shekaru aru-aru. Allah ta'ala ya tsare jikinsu, ya tsare su, babu wani abu da ya same su. To yanzu bayan shekaru da yawa da suka gudana suna bacci, yanzu sun farka. Allah sai yace wa kadhalika ba'athnahum, kamar haka ne, wato kamar yanda muka kwantar da su suka yi bacci muka tsare su, babu wani abin da ya samu jikinsu, babu wani abin da ya cutar da su, kuma ba a gane inda suke ba, to kamar haka kuma muka tashe su. Don haka mu muka yi wancan aiki, kuma tashin su daga wannan bacci ma mu muka yi. Allah ta'ala ya tashe su domin su a karan kansu su fara daukan wani darasi kafin wani ya dau darasi daga wajensu, su ma su fara daukan darasi na su kara samun yaqini da sakankan cewa akwai ranar gobe kiyama, kuma bayan mutuwa akwai tashi, akwai hisabi, akwai aljanna, akwai wuta. Domin mutun ya kara samun yaqini da wannan, shi ba wani matsayi ne a gurin Allah, wato ka kara jin cewa tabbas bayan mutuwa za a tashe ka, bayan mutuwa za a yi maka hisabi, ka kara sakankan cewa da wannan. Mu duba annabi Ibrahim alayhi salam, duk matsayinsa shine mutum na biyu a daraja bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, babu wanda ya kai shi matsayi, shine Khalilur Rahman. Amma sai da yace rabbi arini kaifa tuhil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, yace ya ubangiji ka nuna min ya kake tayar da matattu. Allah yace baka yi imani bane Ibrahim, yace bala na yi imani mana, walakin liyatma'inna qalbi, dan zuciya ta kara nutsuwa, wato yaqini ya kara karfafa a cikin zuciyata, ba wai dan bani da shi ba. To ashe kaga ba karamin ni'ima ce Ubangiji ta'ala ya tashe su ba, domin ya kara ba su wannan yaqinin a cikin zuciya, su kara gane cewa bayan mutuwa akwai tashi. Allah ce ba'athnahum, muka tashe su. Akai amfani da kalmar al-ba'ath, al-ba'athu a larabci tana nufin al-ihya'u ba'da al-maut, bayan mutun ya mutu a tashe su. To baccin nan da suka yi kamar mutuwa ne, tashin su kuma kamar tashi ne bayan an mutu, shi yasa Allah ya kirawo shi ba'athnahum. Allah ce liyatasa'alu bainahum, wato don sashin su ya kai ga tambayar sashi, su san irin halin da suke ciki, su kuma san me Allah ta'ala yayi da su su ƙara fahimtar girman kudurar Allah ta'ala su ƙara yaqini su yi wa Allah ta'ala godiya bisa ni'imar da Allah ya musu wannan lamun din da take cikin kalbar liyata sa'alu ita ce ake kira lamus sayrura to lamul aqiba ba lamul ta'lil bace ba ta illa bace ubangiji ba ya tashe su dan su yi tambayar bane a'a tashin nasu ya kai ga yin wannan tambayar kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana a kissar annabi Musa faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana faltaqatahu alu fir'aun mutanen fir'auna suka tsinci annabi Musa liyakuna lahum aduwan wa hazana dan ya zama musu aduwan ya zama musu baki wanda za su dauka abokin gabar su kuma ya ta yi musu da hankali saboda sakon da zai zo musu da shi asali ba su je sun tsince shi don su samu wannan bukatar ba wannan kisa suka tsince shi ba amma ƙarshen al'amarin haka zai zama saboda haka ake kiranta lamul aqiba ay liyakuna aqibatuhum litakuna aqibatuhum haka nan waɗannan ma Allah ya tashe su don su kai ga yi wa junansu ma tambaya kam labistum shi da qala qa'ilun minhum kam labistum mai magana daga cikin su yace kam labistum wato kwana nan kuka yi kuna bacci anan yana son ya kara ya dai ji wato ba yadda yake jin shi ba a kamar alamar da ya dan ji wani abu haka to amma kuma ba shi da wani yaqini cewa akwai wani abu da ya faru malamai suka ce saboda sanda suka shiga da safe suka shiga kogon gudu watanni sanda suka tashi kuma da yamma ne rana ta tafaduwa shi yasa da ɗaya yace labisna yawman yana zaton cewa jiya da safe da suka kwanta dare yayi gari ya waye har yini ya abin nan har sun abin nan har rana ta tafaduwa saboda haka sai yace yawman sai wani yace au ba aga yau tunda ai da safe wannan ranar ai bata fadu ba kamar yadda muka kwanta a ciki ce qalu rabbukum a'lamu bima labistum karshe dai sai wasu daga cikin su suka ce a ubangijinku dai shi yafi sanin abin da dan yanzu an shiga sabani wannan ya ce wannan ya ce ce to karshe dai sai ci kai a maida al'amarin da zuwa ga Allah wannan yana nuna maka labibi yayin da baka san abu ba to ka maida sanin sa zuwa ga Allah ce Allahu a'lam ka kai ta kutse-kutse kai ta ainihin rikito da abubuwa ba yadda suke ba ni kokari ka tsaya inda Allah ta'ala ya aje ka ce ban sani ba Allahu wa rasuluhu a'lam ko Allahu a'lam in yaso ka je ka tambaye waɗanda suka sani sannan wannan sabanin nasu wannan yace karshe dai suka ce kai rabbukum a'lam bima labistum wannan yana nuna maka mutum ko shi wali ne yana iya magana da zato yana iya faɗar magana bisa zato yanda zai iya zama kuskure yanzu ai kaga da suka ce labisna yawman daidai ne kuskure ne au ba'da yawmin daidai ne kuskure ne kuma wani yayi ne ko ka isa ka ce ba wani yayi bane akwai wanda ya sai ce waɗannan ba wani yayi bane ba su da karama duk karamar da kake takama da ita dai waɗannan sun same ta to amma gashi Allah yana hikaito mana cewa suna maganar da ba haka take ba ashe dan ka yadda da wani wali kakkace kuma duk abin da wali ya faɗa ba za a samu kuskure ba ko da waliyin gangariya ne ba wali da ake rigima a kansa ba saboda haka kaga ashe in har waɗannan duk da karamar da wali takar da Allah ya ba su za su yi magana alal zanni alal ijtihad kuma kaga anan ba a ce da su makaryata ba saboda duk mutumin da yayi magana bisa tsammani bayan yayi bi wasu dalilai da yake ganin haka suke ko da ya kuskure ba a ce masa yayi ƙarya sai dai a ce yayi kuskure an gane ko ba a ce kai ƙarya duk da cewa al-kadhib shine al-ikhbaru khilaf al-waqi ka faɗa abinda ba haka yake ba ko to amma ana buƙatar yanzu akwai niyya da zanda kayi haka ne daman dan kai ƙarya ka san ba haka yake ba ka faɗa shi yadda za a ce mutum na ƙaryaci amma in ba haka ba ko da ya faɗa abinda ba haka yake ba sai dai a ce kayi kuskure a cikin wannan al'umma ba mu da waliyin da ya kai sayyidina Abubakar a cikin wannan al'umma ba ai wani waliyin da ya kai sayyidina Abubakar ba ka kaf in ka ɗebe annabawa da manzanni a duk duniya ba kamar sa kuma. To amma shi ma akwai a cikin sahih Bukhari wani ya zo ya faɗi mafarkin da ya gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya abin nan sayyidina Abubakar ya Rasulullahi abanda in fassara. Sayyidina Abubakar yana da cikin wanda suka shahara tun zamanin jahiliya ma kafin mu zo musulunci, ya shahara da ilimin sanin fassarar mafarki. Sai ya ce ya Rasulullahi abanda in fassara, sai Annabi ya ce to fassara, sai ya fassara sa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan, wani bangare kayi daidai wani bangare kayi kuskure. Abubakar Annabi yace kayi daidai kayi kuskure, to wani da kuma isa yace bai isa a ce yayi kuskure ba, inda har a za a ga Annabi Abubakar yayi kuskure. Yace ya Rasulullah a gaya mai inda nayi kuskure. Annabi yace kakka rantsi, wato kakka rantsuwa sai na gaya maka, ma'ana ba za a faɗa ba. To shine suka ce labisna yawman aw ba'd yawm, sannan daga baya sai suka fahimci kai wannan fa ba lokacin su tsaya su yi ta jayayya bane, kwana nawa suka yi ko wani irin lokaci suka share suna bacci su yi abin da yafi musu muhimmanci, wanda haka ake so. Wannan shine tarbiya, kar ku tsaya kuna ta tattauna akan abin da ba shi yake da muhimmanci ba, ku duba manyan matsalolin ku kuwa magance su, amma ku bi 'yan ƙananan matsaloli ya zama su ne kawai kuke ta rigima a tsakaninku, har ma abokin gabanku zai ci muku, anan kun cutar da kanku. Saboda haka sai suka ce rabbukum a'lamu bima labistum, ubangijinku shi ya fi sanin abin da zaman da kuka yi. Saboda haka yanzu ku dawo ku duba ku ga menene ya fi muku muhimmanci. Abin da suke bukata abinci, sun tashi sun ji cikinsu fayau babu komai. Faba'athu ahadakum biwarithikum hadhihi ila almadinati, taka ku aika ɗaya daga cikinku da wannan kuɗin naku. Sun fito da kuɗi tare da su, kuɗin nan an yi shi da azurfa, an buga shi da azurfa, shi yasa aka kira shi alwariq, don madrub ne bil fidda. Saboda haka suna ɗauke da guzurinsu. Kaga ya nuna kenan duk wanda take ka ya kamata in za ka yi tafiya ka yi guzuri, kai kamata ka ce kai mai dogaro ne ga Allah. Kamar yadda wani malami yake cewa ba za ka isa cikakken mai tawakkali ba sai ka yi tafiya a kungurmin daji wanda ba gari gaba ba gari baya ta sati biyu ba tare da ka ɗau guzuri ba, to wai sannan za ka zama mai tawakkali. Kaga ba mai tawakkali ke, ko shi bai yi haka ba, ko shi mai faɗar wannan faɗa tabbata bai yi haka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aje abincinsa na shekara, fadak da abin da aka samu na ganima Khaibar, a ciki yake tanadarwa abincin iyalansa na shekara. Saboda haka ashe al-akhdhu bil asbab la yunafi at-tawakkul. Saboda haka waɗannan matasa kuɗin su yana alkihunsu. Saboda haka sai aka furka fito cewa faba'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madina, kaga wannan yana nuna halaccin wikala, wato ku taru ku wakilta ɗaya ya je ya muku ciniki. Malamai suka ce wannan ayat tana daga cikin dalilai na shar'ancin wikala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau kuɗi ya ba Urwatul Bariki, ya dau dinari guda ya ce ya je ya so masa akuya, ya je kasuwa da wannan dinarin maimakon ya so akuya ɗaya sai ma ya so akuya biyu. Ya zo a hanya sai ya ga wani yana son sayar akuya, ya suka yi ciniki sai ya sayar masa da ɗaya akuyar, ɗaya akuyar da ya saya guda biyu sai ya sayar masa da ɗaya da dinari shi ma. Saboda haka sai ya zama ga akuya ga dinari, sai ya dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga akuya ba kuma dinarinka. Daga lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancinsa. Mai ruwa yake cewa to ko ƙasa ya saya a lokacin sai ya ci riba, a wancan lokacin ba a sai da ƙasa, yanzu ƙasa kuɗi ce, na ce ƙasa ba fili ba, irin ƙasa da masu tifa suke iba ana gine-gine. A can da lokacin in ka tashi gini sai dai ka je bayan gari ka ebo ƙasa ka yi ginin ka, ba wanda zai ce a nemo mai tifa ko mai tifa ya kawo ƙasa ko ƙasar ta wani ce sai an biya shi. To shi yasa ya ce to ko da ƙasa duk da ba sayar da ita ake a lokacin ba, to ko da ita ya kwasa to sai ya ci riba. To wannan shine abinda suke kira wikala. Wannan ayat ta nuna haka, kamar yadda ayat ta nuna halarcin sharika, wato kuna iya hada abu guri guda, kudin ku guri guda, kuyi wani abu tare, illa iyaka, kowa ya san menene ka san shi a ciki. Sharika iri iri ce, kamar yadda malaman fiqh suka karkasa su, saboda haka anan kaga kudin su ne suka hada, kuma ya nuna cewa matafiya suna iya hada zuriyar su guri guda, a hada guzuri guri guda aka kawo, kuma a ci bittasawi ba tare da an fifita wani akan wani ba, sun hada guzurin su guri guda aka kawo abinci kowa da kowa ya ci tare. Ce fa ba'su ahadukum biwaratikum hadhihi ila almadinati, zuwa ga wannan birnin, wato birnin da kuka fito, garin da kuka fito. Kaga wannan yana nuna cewa ba su yi nisa da garin ba kenan, tunda har za su aiki wani suna jin yunwa, su aike shi da kuɗi suke je so abinci suna jiran shi, inda an yi tafiyar kwana da kwanaki ai kaga abin ba zai yiwu ba. Saboda haka wannan tana nuna maka cewa inda suka boye kogon da garin da suka bari babu nisa, kamar irin buyan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Quraishawa a Gharu Sawf, ba nisa tsakanin sa da Makka. Sai wannan zai nuna maka cewa wataƙila wannan guri sun boye ne na ɗan lokaci, tunda da sassafe ne suka fito, ba haka suka boye a gurin, suna so ko dai dare yayi kafa ta dauke, in yayi so sai kuma su kama su sake gaba. Don haka wannan dan koyewa ne na lokaci, ko kuma gurin da suka koye guri ne wanda yake ba a tsammanin dan adam zai koye a gurin. Shi yasa lokacin da suka tashi magana suka ce fa'u ilal kahfi, ku tare a cikin gogo wannan kogon. Al-aqil lan ta'al kahfi alki al-ahdiyya, tare sun san daman kogon, to amma kogo ne dan adam baya matsawa kusa da shi saboda akwai ban tsoro tattare da shi. To ku kuje ku shiga ciki, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, za ku samu rahmar Allah a ciki. Kuma hakan aka yi, da haka sai suka tura shi suka ce maza yaje ya samu musu abinci. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, yaje ya duba abincin da yafi kowanne daɗi. Atyabu ta'aman, abincin da yafi kowanne daɗi. Wasu malamai suka ce to kaga wannan ya nuna cewa ƴaƴan manyan gida ne, daga daɗi suka fito. To inda a ce daman garau-garau suke ci, ai kaga ba za a ce falyanzur ayyuha azka ta'aman. Da haka azka anan yana nufin atyab, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ma zaka, wato Allah da bai tsarkake wani daga cikinku ba. Ko kad aflaha man tazakka, daga na aka samu kalmar zaka, akwai wanda suka fassara shi da atyab da cewa akthar, cewa mafi yawa, amma wannan tafsiri mai rauni ne. As-sahih shine suna nufin at-tayyib al-halal, sawa'un kadan ne ko mai yawa, ya dai samu musu abinci mai kyau mai daɗi kuma na halal wanda babu abin da haram a cikinsa. Wasu malamai suka ce saboda a garin akwai masu cin alhanzir, saboda su kuma ba sa cin alhanzir, saboda suka ce ayi a hankali kai zai so musu abincin naman alade. Kuma wannan yana nuna cewa yana da kyau ko kai wali ne ka rika cin abinci mai daɗi. Walittaka ba ta hana a baka abinci mai daɗi, ba ta hana ka nemi abinci mai daɗi wanda zai gina jikinka, wanda ya cika dukkan sharuɗa na kiwon lafiya, wanda yana daga cikin abinda Al-Qur'ani yake nuna. Falyatikum birizqin minhu, ya kawo muku wani abinci daga cikinsa. Ar-rizqu anan, abinda duk jiki zai amfana da shi, amma anan ana nufin abincin da za su ci. Waliyatalattaf, ya bi a hankali wajen fitarsa da tafiyarsa, kada yayi abinda za a gane shi. Wala yush'iranna bikum ahada, kada ya sa wani daga cikin mutanen gari ya fahimci inda kuke ko ya san da ku. Allah ya ce innahum in yadhharu alaikum yarjumukum, dalilin da yasa duk suke gaya masa waɗannan wasiyoyi domin su kare kansu daga waɗanda za su iya cutar da su. Za mu tsaya anan, abinda muka faɗa daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.